إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم رانا الخميس أشرين دأوكو قوات رمضان جرمائكي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبودايا دليهدو تاربئن دا باكوي واندي داتي دا شابيو قوات رمضان شكرا تدبو بيو دا أشرين دا شدا ميلادية هيوار النبي إيسا دا مريم عليه السلام الله سبحانه وتعالى تكين إيقوان سا دا قدرا وسا يسا كسا دامو karo na gaba domin ci gaba da hikayar tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda aka saba kowace rana a wannan wata mai albarka da wannan shine zaman mu na 22 muna addu'a Allah subhanahu wataala ya fahimtar da mu daidai ya ba mu ikon fadarsa ya kuma hore muna aiki da shi Allah ya karbi ayyukan mu kyawawa sakurai kuma Allah ya yi muna afuwa matsaloli da suke addaban mu a wannan ƙasa na tashin hankali da talauci da sauran ƙasashen musulmi Allah ya kawo muna mafita Allah ya yi muna dukkanin wata musiba idan ba a manta ba muna nan cikin sura ta biyu suratul baqara jiya mun kwana aya ta 16 yau kuma za mu tashi aya ta 17 bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara falamma وتركهم في ظلمات لا يبصرون
نعم الله سبحانه وتعالى أولا آية من البركة يكي بغى منا مثالي واتو نا متى نند أكي بيان سوء بايا سوني منافقي bayan an fadi wani sashi na sifofinsu da halayensu da kuma yanayin imanin da suke da awar sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar ƙarshe da kuma irin martanin da Allah madaukakin sarki ya ainihin maida musu da irin sakamako mummuna wanda Allah madaukakin sarki ya tanadan musu tun a nan duniya da kuma ranar gobe kiyama to sai zan Allah madaukakin sarki sai ya amfani da wani usulubi na misali wato za a buga misalai har guda biyu game da sifofinsu da kuma halayensu ba dan komai ba saboda al'amuran nasu su ƙara fitowa a fili sai yadda za a ƙara fahimtar su za a ƙara kuma fahimtar illar abin da suke akai na munafunci saboda kamar yadda larabawa suke cewa wabil misali yattadhihul maqal وبالمثال يتضح المقال واتو تهيا مثالي ني زنچه ما يكم كتو فيلي دوستان دا اكي سن الامري يفتو فيلي تو اكم بغا مثالي چكين ونن الامري تو سي الله يبام مثالي قدابيو وطن دا زام قار فهمتر شوا وطن المتاني باسا كان شريا waɗannan mutane ba sa kan tafarki kuma abinda suke da'awa na cewa sun yi imani in sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama to ba imani ne wanda yake mu'tabari ba abin la'akari abun Allah madaukakin sarki to shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya bada misalan su guda biyu kamin kuma a shiga wani mawdu'i na daban dama kamar yadda muka faɗa shi al-Imam Mujahid cewa Allah yayi bayanin game da su kusan cikin ayoyi guda 13 tun daga aya ta farko wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir to har zuwa ayoyin da suka dauki misalai guda biyu da Allah madaukakin sarki ya buga game da su duka ana bayani ne game da halayen su saboda mutane ne masu yasha'ani shi yasa Allah ya tsawaita bayani bayanin da bai yi kamar sa ba ga ainihin mu'mine waɗanda aka bude surar da su da kuma waɗanda aka bayyanta da su sune kafirai sun da su mu'mine zamu ga aya 4 ne ko 5 su kuma kafirai ayoyi ne guda 2 to kaga duka in ka hada da masu imani da kafirai duka ayoyin ba su wuce aya 7 ba aka gama bayani game da su game da halayensu da makomarsu amma su munafukai su kadai sai da aka ware ayoyi guda 13 ana ta bayanin halayensu ana ta bayani saboda abin da suka siffantu da shi na munafunci abu ne wanda yake ba a fili ba tunda a wannan lokaci munafunci a boye yake idan sun je a boye sun yi wasu maganganu na ainihin suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ko masu imani ko ga addini to shine sai Allah yayi wahayi ga yawa Annabi sallallahu alaihi wasallama ga abin da suka yi to shi yasa sai Allah madaukakin sarki cikin gwaninta sa to sai ya buga misalai guda biyu game da halin su waɗannan mutanen munafukai ya buga misalai da wasu abubuwa da dan adam yake iya gani na zahiri wanda yake al'amurra ne waɗanda suke wato hissiyai abu ne wanda yake a fili ka san shi kuma baka buƙatar a yi ma wani dogon bayani game da shi to sai aka buga halin su da ɗabi'ar su na munafunci da kafirci da kuma waɗannan abubuwa guda biyu kuma dama Allah madaukakin sarki kamar yadda ya faɗa a wata aya yana cewa wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa alalimu wadancan misalai da muke ta bugawa mu bada misali kaza mu bada misali kaza mu bada misali kaza to muna yin su ne muna sanya su ne ga mutane amma ba kowa zai tsaya ya hankalce su ya fahimce su ba fahimta wanda ake nema wato sai masana kina waɗannan ayoyi guda biyu suna da buƙatar wato mai da hankali a kansu saboda sauran misalai da Allah yake bugawa a cikin Alƙur'ani da ma waɗannan to waɗanda suka fi kowa fahimtar waɗannan misalan sune masu ilimi sune ma'abuta ilimi a wata aya Allah ya ce wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun Allah ya ce waɗancan misalai muna sanya su ga mutane domin su zama masu tunani kenan akwai abinda Allah yake bukata game da waɗannan misalan na at-tadabbur wal itibar saboda ka dauki izina ko kowane musulmi ya dauki izina ya dauki abin la'akari a ciki to shi yasa ɗaya daga cikin malamai shine Abul Faraj Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala a tafsirin nan nasa da muka sha ambata Zadul Masir fi ilmi tafsir da yazo kan waɗannan ayoyin ko wannan aya da ya fara tafsirin ta sai yace Allah ya sanya wannan misali ne saboda hikimomi guda uku. Saboda shi misali na farko da Allah ya sanya shi, to ya sanya shi ne da ainihin wato wasu mutane da suke cikin halin ko tafiya ko suka samu kansu a wani yanayi na duhu, wanda ana buƙatar haske, ana buƙatar wuta, amma kila ana yanayi na sanyi kuma ga duhu, wala Allah kila ma akwai tsoro, tunda al'ada haske duka yana maganin waɗannan abubuwa, musamman haske na wuta. Akan yi amfani da shi domin a ji sauƙin sanyi, akan yi amfani da shi domin a ga haske in ana cikin duhu, haka akan yi amfani da shi domin a rage tsoro. To sai ce hikima ta farko da ta sa Allah ya sanya wannan misali da kuma halin munafukai na munafunci shine za mu ga cewa wato mutumin da ya kunna wuta ko ya kunna fitila domin ya ainihin yi amfani da wannan hasken na ainihin wutar da ya kunna, to za mu ga cewa haske ne wanda yake temporary, ba permanent ba, haske ne na ɗan wani lokaci. Saboda haka ka iya cewa kamar hasken nashi na aro ne, an ara masa ne zuwa ɗan wani lokaci kuma za a nemi hasken a rasa. Shi yasa za mu ga cewa da zaran an kashe wutar to kuma za a nemi hasken a rasa. Ana kashe wuta da aka kunna aka sa itace da sauran abubuwa, to ana kashe wannan wutan kuma sai a nemi wannan haske sai a rasa shi. Sai ce to haka ɗabi'an muminai take, imanin da suke da'awar sun yi, wato imani ne na aro, aronsa suka yi daga asalin masu shi su ne muminan gaskiya. To saboda haka tunda aro ne, to kaga imanin ba zai tabbata tare da su ba. Kamar yadda wanda ya hasa wuta saboda wata bukata ta neman haske, wannan hasken ba zai dawoma gare shi ba, na ɗan wani lokaci ne. Ko dai ya zamo idan bukatarsa ta ƙare da wannan hasken ya kashe wutar, kaga daga nan hasken ya riga ya tafi. Ko kuma ya zamo idan itatuwan suka ƙare, makamashin wutar ya ƙare sai wutar ta mutu, kaga daga nan hasken shi ma ya riga ya tafi. To haka su ma ainihin waɗannan da suke da'awar imani na ƙarya, munafukai, to haka imanin su yake. Imani ne wanda yake na aro, temporary, da zaran wani abu ya faru to kai tsaye sai ya gushi. Yace to wannan yana daga cikin hikimar da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya sanya misali ga ainihin ita wannan aya a matsayin misali na farko. Dalili na biyu yace za mu ga cewa abinda zai dawwamar da hasken wuta a lokacin da aka kunna ta shine makamashi, itatuwa da sauransu. Matukar aka rasa wannan abin da zai ainihin taimaka wuta ta kunnu, to hasken wutar ba zai dawwama ba. To haka su ma munafukai sun rasa abin da zai dawwamar da hasken imaninsu shine al-i'tiqadu sahihu, wato i'tiqadi na gaskiya wanda yake ingantacce, shi suka rasa. So duk abubuwan da suke faɗa amanna billahi wa bil yawmil akhiri duka a baki ne, a harshe ne, abin bai girku a cikin zukatansu ba. Saboda haka tunda bai girku ba, to kaga ba abin ne wanda zai tabbata ba. Kamar yadda idan mai ainihin wanda ya kunna wuta yana son wutar da ya kunna ta dawwama, to kada ya bari itace ya ƙare, kada ya bari makamashin wutar ya ƙare, kuma ya ci gaba da hura ainihin wannan wutar. To wannan shi zai sa hasken da wuta take bayarwa hasken ya dawwama. To su ma munafukai da suna da hankali, da suna da tsoron Allah, da da gaske suke addini, to za su yi kokari su rike abin da zai dawwamar da hasken imaninsu kuma su inganta shi. Shine i'tiqadi wanda yake wato ainihin nagartacce. To yace wannan ita ce hikima ta biyu da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya bada wannan misali. Hikima ta uku yace za mu ga cewa wato wanda yake cikin haske sannan daga baya ya rasa hasken. Misali, farko cikin duhu yake, yana cikin duhu, daga baya sai ya samu haske, wala Allah kila ya kunna wuta ko wani ya taimaka masa ya yi masa wuta, sai ya dinga ganin hasken wannan wutar da aka kunna. Bayan ta haskaka masa inda yake buƙatar ya gani, duhu ya kawar a tattare da shi, tsoro ya kawar kwatsam, sai kuma wutar ta zo ta mutu. To yanzu wannan duhu, kaga tunda wuta ta mutu, wancan duhu na farko zai dawo. To wannan duhu na biyu da zai dawo sai yafi wancan na farko wanda yake ciki kamin a kunna wutar. To haka ɗabi'a ta munafikai take. Saboda haka kamin su yi da'awar cewa sun yi imani, suna cikin duhu. Suna cikin duhu na kafirci, suna cikin duhu na rashin shari'a. Da suka zo suka yi da'awar cewa sun yi imani har suna faɗar la ilaha illallah da baki. To wannan faɗar da kuma alaƙar su da Annabi sallallahu alaihi wasallama, da zaman da suke a majalisin Annabi, da tarayyar su da sauran ruguwar sahabbai masu imani, to sai ya dan ba su wani haske kaɗan. Saboda ba haske ne mai yawa ba, tunda kamar yadda muka faɗa imanin kaga bai tabbata a zukatansu ba. To ana tafiya, sai suka ci gaba da bayyana wato manufarsu, musamman agun su waɗancan ‘yan uwansu, wato al-Yahudu, sauran kafirai, suna bayyana wala'i zuwa gare su da kuma sauran abubuwa da suke asirtawa na munafunci, na sukar addini, na sukar Annabi sallallahu alaihi wasallama, da kuma aibanta masu imani, da kuma maganganun da suke faɗa na ƙarerai da sunan addini. To wannan sai ya sabbaba musu wato share wancan ɗan hasken da suka samu na tarayyar su da sahabbai da Annabi sallallahu alaihi wasallama, da kuma faɗan la ilaha illallah da suke, da wasu ayyuka da suke yi na addini. To munafurcin da suka ci gaba da yi da kuma aibanta Annabi sallallahu alaihi wasallama a ɓoye, to sai ya share wancan hasken. Saboda haka yanzu kaga duhu zai dawo, dama kuma suna akan duhu. Shine duhun da suke ciki kamin su yi da awa cewa su mu'minai ne, kamin su ce amanna billahi wa bil yawmil akhir. To suka zo ana wasu ayyuka da suna addini, har ma ta kai ga in Annabi na karanta Alkur'ani suna ji, to sai suka dan samu wani dan haske kaɗan. To sai kuma abin da ya biyo baya ci gaba da munafuncinsu. To munafuncin da suka ci gaba da yi sai ya zo gaba ɗaya, sai ya share wannan ɗan hasken da suke tare da shi. Kun gane hikimar? To wannan shi ne misalin da Allah ya bada a wannan aya, ya ce wannan yana daga cikin hikima. Saboda shi wancan da yake cikin duhu yana neman haske, sai ya samu hasken. Bayan yana cikin haske har ya ainihin samu natsuwa da hasken, kuma sai wutar ta zo gaba ɗaya ta mutu. To tana mutuwa, yanzu zai samu kansa cikin duhu. To duhun da zai samu kansa ciki, to sai ya fi wancan na farko. Shi yasa idan dare ya yi, wata ya shige duhu, ba wutar lantarki, ba kowane irin haske, in mutum na cikin ɗaki ko cikin gida zai samu kansa cikin wani yanayi na duhu. Nefa na dawowa kuma, shikenan sai ya samu kansa cikin mai cikin haske. Sai ya tashi yana ta 'yan harkokinsa, ya yi wannan aiki, ya yi wannan aiki, saboda haske ya zo. Yana can yana abubuwansa, har ya karkata ga haske, yana ganin kamar yanzu haske a yi shi kenan, nefa a yi, alhamdulillah wuta ta riga ta zo. Kwatsam sai ya gaɗe an ɗauke wuta. To yanzu duhun da zai gani sai ya fi wancan na farko kamin a kawo nefar. To wannan shi ne misalin munafukai. Saboda aslan da'awa suka yi sun shiga musulunci, kamin su shiga musulunci to akwai kafirci tare da su. Kaga kenan kafircin shi ne duhu. Sannan da suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama ana wasu ayyuka da su na addinin musulunci, to sai suka dan samu wani dan haske mai rauni, ba mai ƙarfi ba, ba kamar irin hasken ragowar sauran masu imani ba. To sai suka ci gaba da yin munafunci, saboda ganin yadda addinin musulunci yake samun karfi da sauransu to wannan sai ya sabbaba musu shafe wancin hasken da suke akan sa to a takeice wannan bayanin duka bayani ne na shi al-Imam Abul Faraj Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala dan aka duba tafsirin sa Zadul Masiri za a ga wannan bayani to fadar wannan hikimomin guda uku zai taimaka mana wajen fahimtar ita wannan aya tunda Allah ya yi amfani da wani usulubi na misali to shi yasa ayar ciki take da balaga ciki take da mas'aloli na nahawu wanda idan ba tsaya an fito maka da wasu abubuwa ba to ba lalle bane ka fahimce ta fahimta wadda take abin nema to shi yasa so tari zaka ga muna karanta ayar amma kuma me ake nema gare mu a karkashin ayar to zaka ga ba kowa ne zai iya yi maka bayani ba to shine Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce masaluhum misalin su hum din yana komawa ga su munafikai su masu cewa amanna billahi din wa bil yawmil akhir to har zuwa wa ma kanu muhtadina Allah ya ce to misalin su tunda yanzu kaji sifofin su kaji irin nau'in imanin su dan irin nau'in karerayen su to yanzu shine kuma Allah zai baka misalin halin da suka samu kansu a ciki na kunci da demuwa da duhu wan tun anan duniya kamin aje lahira Allah ya ce kamasalil lazistauqada nara Allah ya ce to misalin su kaman misalin allazi wannan ko wadannan wato istauqada nara suka kunna wuta shine kaman misalin da muka bayar a dazu kila mutane ne matahiya sun samu kansu cikin halin tafiya kila ada cikin tsakiyar daji wata ya shige duhu saboda haka dare yayi tunda dare yayi kaga duhu zai yi tsanani tunda babu wata wala Allah kila ma akwai yanayi na hadari to kuma kaga a matsayin su da baki to suna buƙatar haske musamman wanda zai taimaka musu wajen ganin hanya inda za su bi su kai inda suke so su kai to suna nan abubuwa suka rikice musu wala Allah ana cikin yanayi na sanyi na hunturu so sai suka nemi su hasa wuta kila sun dan yada zango haka su dan hasa wuta saboda zama tunda cikin daji ne cikin duhu akwai hadari maciji zai iya shekowa ya sare wani ko wani kwaro ba tare da sun sani ba to kaga suna buƙatar su hasa wuta su dan je dan dimi haka sannan wutar kuma ta dan haskaka musu gefe-gefe su gane yanayin ma a ina suke sannan wannan wutar ta dan taimaka musu ta rage musu tsoro to bayan sun kunna wutar sun samu abin da suke bukata san ya ragu duhu ya ragu tsoro shi ma ya ragu har sun karkata ga ainihin wannan hasken to kwatsam sai wutar ta mutu in ma kila makamashin su da itace ya kare ko kuma Allah cikin nashi iko na kaddarawa saboda ya jarrabe su sai Allah ya kashe wutar daga wurin sa kaga wancan duhu da suke ciki da tsoro da ainihin sanyi da yake damun su to duka za su dawo to shine Allah ya ce misalin su waɗannan munafikai to kama salin lazistauqada narin ne kaman misalin waɗanda suka kunna wuta ne lokacin da suke da buƙata da ainihin wato haske to bayan sun kunna wutar falamma adaat ba hawluhum bayan wutar ta haskaka gefen su waɗanda suka kunna ta din to anan sai Allah madaukin sarki sai ya boye jawabin lamma abinda aka boye shine wato tufi'atin nar bayan sun kunna wutar wutar ta haskaka musu duk inda suke bukata kuma sun yi abinda suke so su yi da wannan wutar to sai aka kashe wutar da aka kashe wutar to sai duk waɗancan abubuwa
da suka sa su ainihin nemi wutar har su kunna ta sai suka dawo. To kaga yanzu abinda zaka kaddara ma waɗannan mutane shine tsoron da suke akai kamin su samu wannan hasken. To kaga ya dawo kuma tare da makari, in sanyi ne shi ma zai dawo tare da makari, wala Allah ya kai rashin sa'a ma za su dimauci. To wannan shine misalin kafirai. Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yadda, kamar yadda al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala ya kawo a tafsirin sa Jami'ul Bayan at-Ta'wil ayatul Qur'an, yake cewa anan Allah ya buga misalin wayannan mutane masu bukatuwa zuwa ga hasken wuta, bayan kuma sun samu hasken kuma sai daga baya sai hasken ya zo ya gushe, da kuma wato halin su munafikai waɗanda suka zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Tunda mun yi bayani cewa munafunci sai a Madina ya fara, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya zo Madina, to sai suka sheko suka ce ai sun musulunta, su ma sun yi imani, suka faɗi la ilaha illallah. Kaga tunda sun faɗa, to za a gudanar da hukunce-hukuncen musulunci a kansu. Aka ci gaba da sallah tare da su, da auratayya da sauran ibadu, duk abin da ake yi wa sauran musulmai ane musu, har ta kai ga ma suna jin karatun Alkur'ani. To sai zan sun samu wani haske a dalilin wannan, a dalilin faɗar waccan kalima ta la ilaha illallah, da kuma dalilin sauraron Alkur'ani daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, da kuma dalilin zaman su a majalisin banzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbai. To ashe dama musuluncin da suka yi da'awa na ƙarya ne, sun shigo shi ne da munafunci. Ana tafiya sai suka ga addinin musulunci yana ta samun ci gaba, to sai hasada ta kama su da baƙin ciki, sai suka ci gaba da sukar Annabi a fakaice, da sukar sahabbai, da sukar addinin musulunci. Su kuma sauran ruguwar waɗanda ba su musulunta ba daga cikin al-Yahudu, da kuma sauran ruguwar su Larabawan daga cikin ƙabilar su al-Aus da al-Khazraj, waɗanda suka ci gaba da bayyana kafircinsu a fili, to su waɗannan munafukan da suka yi da'awar sun musulunta, kuma sai suka dinga komawa wajensu, suna nuna wala'insu gare su cewa abinda suke a kai na kafirci suna tare da su. A taƙaice dai, sai suka ci gaba da ainihin munafurtan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan munafuncin da suka ci gaba da yi, to sai ya kwashe musu wannan haske da suka samu na imani, wanda yake kamar yadda muka faɗa, dama aro suka yi, asali ba nasu bane, kuma dama ba abu ne wanda zai dawoma a tare da su ba. To wannan Abdullahi da Abbas abin da ya faɗa kenan, kamar yadda shi al-Imam Abu Ja'far ya kawo. Duk da kuma a wani riwaya din daga gare shi ya nuna cewa wannan zai faru ne lokacin da za su mutu, a lokacin da za su mutu, to gaba ɗaya duk wani haske da ya yi saura a cikin sasannin jikinsu Allah zai shafe shi. Kaga za su mutu cikin duhu, duhun munafunci, duhun kafirci, da ainihin duhu na sauran saɓon Allah. Sannan kuma wannan duhun zai ci gaba da binsu har a ƙabari. Haka kuma idan aka yi tashi alƙiyama, to wannan duhun kuma zai ci gaba da biyansu har zuwa jahannama, har zuwa jahannama. To shi yasa ƙarshe sai Allah ya ce zahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun, sai Allah ya shafe wannan hasken nasu gaba daya ya tafiyar da shi, Allah ya bar su cikin wannan duhu na asali wanda dama tun farko cikin shi suke, da kuma sauran dubbanai da suka samu kansu. Tunda yanzu kaga sun ci gaba da munafunci, to duhun kuma sai ya ci gaba da karuwa, ya ci gaba da karuwa. Ga wanda kuma Allah ya kawo musu a matsayin ukuba, to sai Allah ya shafe musu wannan hasken gaba daya. To kaga yanzu za su samu kansu cikin wani yanayi na ainihin tsoro da firgici, musamman lokacin da aka shafe hasken dasu lokacin da za su mutu, saboda mala'ikun da za a turo su zare musu rai kaga ba mala'ikun rahama bane. Haka abinda za su haɗu da shi a cikin kabari na duhu da tashin hankali, to shi ma kaga abu ne wanda zai tsorata su. Haka duhu kuma da za su haɗu da shi a filin kiyama, da wanda za su haɗu da shi a kan siradi, da wanda za su haɗu da shi a cikin jahannama, to wannan duffanin su ne Allah sai ya tara ya jam'in su, sai ya ce wa tarakahum fi zulumatin, bai ce fi zulmatin ba, saboda banda duhun da suke akai, to akwai wasu dubbanai da suka ainihin karu a tattare da su. To kaga za su samu kansu cikin ɗemuwa da tsoro da tashin hankali da ganin abin da ba su yi tsammani ba, kamar halin waɗancan mutanen da suka buƙaci haske na wuta kuma suka samu hasken, wutar ta haskaka musu inda suke buƙata, sun karkata ga hasken har suna ganin kamar ma zai dawwama kwatsam, sai wutar ta zo ta mutu. Yake nan ta mutu shi ne balan ma a ba a ta ma haulau. To akan kaddara tufe atin naru, wannan wutar da ainihin suka kunna to sai aka kashe ta. Kashe ta malamai suka ce zai iya yiwuwa, tunda shi ne jawabin lambaɗin, lambaɗin tana buƙatar jawabi, to ba a faɗe shi a ayan ba amma za a kaddara shi a tafsiri. To zai iya yiwuwa makamashinsu ne ya ƙare na itace, kamar yadda muka faɗa, kuma kaga wutar ba za ta ci gaba da bada haske ba, tunda abinda zai sa wutar ta bada haske ya ƙare. Ko kuma a'a, Allah ya yi haka ne don ya jarraba su, ga itatuwan, ga makamashin, ga duk wani abu da zai sa wutar ta kunnu, amma sai Allah ya hana wutar ta bada hasken da ake buƙata don ya jarrabe su. Su kaga za su samu kansu su ba cikin tsoro da firgici da ainihin tashi hankali da sauransu. Haka kuma shi al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala a dai tafsirin nasa Jami'ul Bayan At-Ta'wil ayatul Qur'an ya sake kawo daga Abdullahi da Abbas cewa wannan aya masaluhum ka masalin lazistauqada naran, misali ne Allah ya buga da ainihin ɗabi'un munafikai kan halin da suke ciki lokacin da suka zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama, suka ainihin furta la ilaha illallah, sai aka dinga gudanar da hukunce-hukuncen musulunci a kansu, ba a yaƙe su ba, a zubar da jinin su ba, ba a kama su a matsayin bayi aka ɗaure ba, aka dinga yin duk wata mu'amala ta musulunci tattare da su, kamar yadda wannan shine hukuncin shari'a a zahiri. Idan mutum ya zo ya ce muku zai musulunta, to za ku yi aiki da zahiri ne, in ma ba da gaskiya ke ba to wannan kaga shi da Allah, saboda haka za ku yi aiki da zahirin har sai sanda wani abu ya fito daga gare shi wanda ya roshe wancan zahirin da ya bayyana gare ku, to sai ku yi aiki da wannan abin da ya bayyana daga gare shi na warware ita la ilaha illallah din. To haka aka ci gaba da mu'amalantarsu har aure ana ɗauka ana ba su, tunda kun gani Abdullahi ibn Ubay ibn Salul kamar yadda ya gabata shine ra'sul munafikina, amma da ya rasu har ya rasu Annabi yana kallon yana mu'amalantarsa a matsayin musulmi, duk da Annabi ya san ba musulmi bane, to amma kuma haka Allah ya tsara, tunda shi Annabi Allah ya gaya masa makomarsa, ƙarshe Annabi har sallah ya yi masa, sai da ya tsayu akan gawar sa ya masa sallah, kuma ya tsayu akan kabarin sa har yana kokarin ma ya masa addu'a, ƙarshe Allah ya turo mala'ika Jibrilu aka hana shi. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri, sai aka hana Annabi. To tun daga lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani munafiki da Annabi ya taɓa masa sallah, wai tsaya akan gawar sa ya masa addu'a tun daga bayan saukar wannan aya din. To kaga almuhim kamin a hana abin da yake mu'amalanta shi shugaban munafikai din, yana mai mu'amala ce ta musulmi, tunda shi ya ce musulmi ne. amma kuma a baɗini ba musulmi bane kuma shi annabi ya sani tunda Allah ya gaya masa amma kuma sai Allah ya ce a mu'amalance su a haka din yaso azabar da za a yi musu a nan duniya to a jinkirta ta a hada da ta lahira sai a yi musu dobalin sai a tara musu gaba daya shi yasa Allah ya ce innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar to ai da azabar duniya da ta lahira din ita ce aka hada musu sabanin su kafare wasu daga ciki kaga da aka yi jihadi an kakkashe su wasu an kama su a matsayin bayi to wannan kamar bayyana wata ukuba ce tun nan duniya gare su to su kuma kafare ba su munafikai ba su samu wannan ba an jinkirta ta su wannan din to wannan sai ta sa Abdullahi da Abbas yace sai suka samu izza ga su kafare a baɗini a haƙiƙa amma kuma duk wani hukunci na musulmai kuma shi ake mu'amalanta su da shi har aure ana ɗauka ana ba su wanda a shari'ar musulunci ba a ba su aure a yanayin hukuncin aƙidarsu suka samu ɗaukaka sai da suka zo mutuwa to sai Allah ya zare musu wannan izzar gaba ɗaya sai aka dawo musu da ainihin rigarsu ta asali ta shirka ta kafirci da ainihin munafunci to shi ne Abdullahi da Abbas ya ce shi ne ma'anar wannan aya ɗin masaluhum misalin su munafukai to ka masalin lazista ƙada nara kawai misalin waɗanda suka kunna wata irin wuta Allah ya ce falamma adaat ma hawlahu to falamma adaat ma hawlahu shi ne ɗan abin da suka samu lokacin da suna tare da annabi tare da sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ana sallah da su irin wannan watan na Ramadan da annabi yake yi da su ake yi ana aure a ba su aure in annabi na sallah suka zo su bi annabi sallah idan aka saukan ma annabi da wahayi na wata sura ko wata aya annabi ya tara sahabbai yana karantawa su ma sukan zo su saurara to wannan abin sai ya zama kamar haske gare su sai ya hana ma a zubar da jinin su tare da cewa hukuncin su hukuncin kisa to lokacin da suka zo ƙarshen mutuwa to zahaballahu bi nurihim duk waccan izza din da suka samu da waccan karar da aka yi musu na hukun ba su hukuncin zahiri duka sai Allah ya tahiyyar fatarakahum fi zulumatin sai Allah ya ba su cikin dufane to a wannan riwaya fi zulumatin yace a duhun kafirci zulmatul kufri Allah ya ba su a cikin ta da zulmatu annifaq sannan kuma ga zulmatul qiyama to shi yasa sai aka yi jami ba a ce fi zulumatin ba saboda dufanin na da yawa to haka shi Abdullahi da Abbas rahimahullahu ta'ala a ɗayan riwayin abin da ya faɗa kenan sannan shi al-imam at-tabari rahimahullahu ta'ala ya sake kawowa kuma hawayo ga almajirinsa shine al-imam mujahid ibn jabr da kuma al-imam qatada wanda abin da suka faɗa shine abin da shi at-tabari din ya zaba a matsayin cewa shine abin da yafi cancanta a fassara ainihin wato ayar da shi suka ce misali ne Allah ya bar na halin su munafukai saboda sun kasance sun raba kafa a rayuwarsu ta duniya yau suna tare da muminai gobe suna tare da kafirai in sun zo wajen muminai wurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai su dan samu wani haske saboda sun kusanci ma'abuta haske duk da hasken ba nasu bane to amma tunda sun kusanci sun zo sun yi abutaka da ma'abuta haske to sai suka dan samu wani dan haske kadan sakamakon abin da suke bayyana mu mu'minai din wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna to sakamakon wannan abin da suka fada sai suka dan samu wani dan haske kadan lokacin da kuma suka bar su suka koma wajen wa idza khalau ila shayatinihim din to shi kuma wannan in suka je wurin su to sai kuma hasken ya gushe wancan da suka samu wurin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda in sun zo wajen kafirai ila shayatinihim to kafirci za a yi za a ci gaba da kafirci da maganganu na izgili, to wannan sai ya sabbaba goge musu wancan hasken da suka dauka. To wannan shine tafsirin shi al-Imam Mujahid da al-Imam Qatada, yace abinda ake nufi kenan. To haka suka rayu. Saboda haka yau su dan samu haske, gobe kuma su dawo cikin duhu, gobe kuma su dan sake samun wani haske, gobe su sake samun wani duhu. To haka suka rayu har lokacin da suka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. To shine ma'anar masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaat ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim. To kaga dhahaba Allahu binurihim shine wannan hasken bayan sun dosano shi a majalisar Annabi sallallahu alaihi wasallama, idan suka koma kuma a ainihin wurin su kafirai aka ci gaba da shakiyanci da sukar Annabi, to wannan abin da suke sai ya goge musu wancan hasken. In suka sake dawowa kuma wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sai su sake samun wani haske, in suka sake koma kuma wajen su kuma sai hasken ya goge. To haka suka ci gaba da rayuwa kamar waɗanda su waɗancan ke da buƙata da hasken wuta sakamakon yanayi da suke ciki. Tunda kun san irin wannan yanayi, akwai wutar da zaka ga kila saboda yanayin itatuwa a kunna a hura ta mutu, a sake kunnawa a hura ta mutu, a sake haka. To su ma halin da suka samu kansu kenan, su kuma da wannan za a sifanta su. Kila sakamakon yanayin makamashin da suka samu da itatuwan da suka samu, wato ba waɗanda wuta ke bukata ba ne. Kila ɗanyu ne ba su bushe ba da sauransu, ko kuma dai ba irin itatuwa ne wanda ainihin wuta ke ci yadda ya kamata ba. To shi yasa in suka kunna wutar ta ɗan huru sai ta ainihin wato mutu. Ko kuma a bayan sun hasa wutar kwatsam sai ga iska wala Allah da ruwa, sai sun hura wutan sai ruwa ya sauka, sai su kashe wutan, su sake hurawa, su sake hurawa, iska ya zo ya kashe wutar. Haka suke ta wahala, haka suke ta wahala, kamar yadda su waɗancan munafukai suka yi. Allah ya iya misali subhanahu wa ta'ala. To shi yasa shi At-Tabari rahimahullahu ta'ala sai wannan zabin, saboda shi a fahimtarsa waɗannan da ake buga misali game da su, to asalan imani bai ma zauna cikin zukatansu ba. Shi yasa ya za, domin wannan tafsiri na shi al-Imam Mujahid da al-Imam Qatada abinda yake nunawa kenan. Saboda duk waɗancan maganganu da suka dinga yi na wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, to duka ba wai imani ne mu'tabari ba, da'awa ce kawai ta baki. Yace to gaba ɗaya basu ma ainihin taba shiga musulunci ba. Duk da Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala a tafsirin sa Tafsirul Qur'an Al-Azim yayi masa raddi, yayi wa shi Abu Ja'far At-Tabari raddi, yace ba haka bane, ba haka bane. Tunda Allah da kansa yace a wasu nusus ya tabbatar da cewa munafikai dinnan sun yi imani sun kafirta. Zalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahuna. Yace to kaga wannan aya Allah yace zalika saboda abinda dalilin da yasa aka yi musu hukunci da abinda ya faru, saboda farko sun ce sun yi imani, kaga nan Allah ya tabbata musu imani, summa kafaru, sannan daga baya sai suka kafirta ta fuskar munafunci. Fatubi'a ala qulubihim, sai aka kubli zukatansu, aka yi tsabi aka zukatansu. To daga nan sai kasance suka zama mutane waɗanda ba sa iya fahimtar wato abin da ya kamata a fahimta. To sai Al-Hafiz Ibn Kathir yace to kaga wannan aya da ire-irenta tana nuna cewa munafikai su masu irin waɗannan maganganun, mun yi imani da Allah da ranan ƙarshe, babu abin da ka nuna cewa asalin ba su taɓa imani ba. Abinda dai kawai ake son a nuna, ko da sun yi imanin to sun lalata imanin, imanin ya lalace. sakamakon abubuwa da suka yi ta tayi na munafunci da kafirci da ainihin ƙarya ta annabi da izgili ga addini a boye to wannan tasa wannan imanin nasu sai ya ainihin ya roshi to abinda ainihin shi al-Imam Ibn Kathir ya faɗa kenan saboda haka a takaice mun fahimci wannan misali da Allah madaukakin sarki ya bayar masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adaat ma hawlahu zahaba Allah binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun to Allah ya ce la yubsiruna anan sai ya boye al-maf'ul bihi Allah ya ce ba sa gani to ba sa ganin me ba sa ganin shari'a ballantana su yi aiki da ita ay la yubsiruna al-huda tunda can a baya an ce wa makanu muhtadina ba su kasance cikin masu shari'a ba to nan da aka ce la yubsiruna ma'ana ba sa ganin shari'a kwata kwata Allah ya makantar da su akan ta ba sa ganin ta to zamu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala yace masaluhum kamasalil ladzi istawqada yace allazi bai ce allazi nastawqadu naran ba tunda zamu ga masaluhum kaga jama'a ne jama'a ne da yawa dandazon mutane ne da yawa ake bada misalin su sai ya zama misalin jama'a da jama'a jama'ar kafirai da kuma jama'ar waɗanda suke buƙatuwa zuwa kunna wuta to amma sai Allah ya ce allazi sai ya kawo ismul mausul wanda mufradi ne istauqada shi ma zamirin sa sai ya ifradin sa ya ce istauqadu ba to malamai sun yi sabani wasu daga cikin malamai sai suka ce a wato ana buga misalin kafirai waɗanda suke su jama'a ne su ne hum din da kuma mutum ɗaya wanda ya samu kansa a wannan yanayi na buƙatuwa zuwa kunna wuta sakamakon duhu da yake ciki da sanyi da kuma ɗemuwa da sauransu bayan ya kunna wutar ya ga abin da yake buƙatar ya gani na haske to kuma sai wutar ta mutu sai ya zamo zahaba Allah binurihim ba da shi ake ba an koma ga su munafikan ne sai ya zamo kenan masaluhum to da aka ce zahaba Allah binurihim him din sai at-tabari yace sai ya koma ga wancan zamiri na masaluhum sai ya zamo misali ne na munafikai aljama'a masu yawa sai aka buga da mutum daya wanda ya samu kansa a hali na tafiya ko hali na rashin haske wasu daga cikin malamai abinda suka faɗa ke wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a ai masaluhum kamasalil ladzi istawqada allazi din nan to tana daukar ma'anar jam'i ne saboda akwai wani abu da aka boye ta kadirin ayar masaluhum kamasalil fariqi allazi istawqada naran kamar misalin wani yanki ne na jama'a sai zan allazi din an ifradin shi ne saboda labazin al-fariq shi kuma al-fariq ma'anarsa ba ana ce ta jami'i istauqada bamirin an ifradin sa ne shi ma saboda al-fariq wanda Allama Sudan Abdullahi Gwandu rahimahullahu ta'ala a tafsirin sa Diya'ut Ta'wil shi ya zabi wannan abin da ya zaba kenan zance na uku wasu kuma malamai suka ce a ba haka abin yake ba ba sai an yi wannan takadiri ba allazi din alafazi ne yake mufradi amma a ma'anarsa ma'ana ce ta jami'i daidai yake da irin bayanin da muka yi a ayar wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir kun tuna da bayanin da muka yi mun yi tsokaci akan lafazin man muka ce ismul mausul ne alafazi mufradi ne amma a ma'ana jami'i ne muka ce ya kulu an yi mura'atin lafazinsa amanna shi kuma an yi mura'atin ma'anarsa to haka shi ma allazi istauqada sai aka yi mura'atin lafazin shi allazi shi kuma zahaba Allahu bi nurihim sai aka yi mura'atin ma'anarsa sai zamo duka ainihin jumlar to ana magana ne akan wato su mutanen da suka samu kansu cikin yanayi na bukatar wuta wato ba da munafikai ake ba a dawo kan munafikai ba sai aya ta gaba sai zamo zahaba Allahu bi nurihim wato hasken da suka bukata wanda suka hasa wuta don su same shi to sai Allah ya tafiyar da shi don ya jarraba su ana tafiyar da hasken wa tarakahum fi zulumatin sai Allah ya bar su cikin duffanai jam'i na duhu malamai suka ce ga duhun dare sannan kuma ga ainihin duhu na ainihin tsoro da suke ciki sannan ga wani duhu da ya faru kuma bayan da sun dan samu haske to waɗannan duffanan su ne Allah sai ya haɗe sai aka yi musu jam'i ba a ce fi zulmatin ba sai zan la yubsiruna ay la yubsiruna tariqa hanyar da suke son su bi don ta kai su zuwa ga wani gari ko inda suke son su je ba sa ganin ta sakamakon duhun da ya faru da su to wasu da malamai suka ce ma'anar ayin kenan sai zamo kenan tun daga masaluhum daga hum an ainihin ajin munafikai kamasalil ladzi istauqada naran falamma adaat ma hawlahu zahaba Allahu bi nurihim to duka ana magana ne akan su wadancan matafiya din duka ana magana ne akan su to amma dai kusan ita ma'ana ta farko ita ce malamai suka fi rinjaye cewa a zahaba Allahu bi nurihim yana da alaka ne ya koma ne zuwa ga ainihin su munafikan saboda zamu ga Allah bai ce zahaba Allahu bi narihim ba bai faɗi haka ba to inda matafiyan ake nufi tunda cewa akai kamasalil ladzi istauqada naran naran aka ambata to kuma sai Allah ya zo ya bada labara an tafiyar to kaga da kila sai a ce zahaba Allahu bi narihim sai Allah ya tahiyar da wannan wutar ta su amma cewa zahaba Allahu bi nurihim to ya nuna wannan yana da alaka ne da su munafikai hasken nasu da suke haskakuwa da shi to shine Allah ya tafiyar da shi shine Allah madaukakin sarki ya tafiyar da shi sannan zamu ga a fi'ilin istauqada shi ma ba a ce auqada ba sai aka shigar da sinu to ita ma malamai sun yi sabani akan ta wasu suka ce sila ce an ƙara ta ne litta'kidi istauqada bi ma'anar auqada ba wai ya nemi hura wutan ba a ya kunda wutar da kansa to wannan shine tafsiri wanda jumhurul ulama suka tafi akai kuma daga cikin malamai na an-nahw kamar al-imam al-akhfash da al-imam ibn qutayba to sun tafi akan wannan cewa wannan sinin ta ta'kidi ce amma akwai kadan daga cikin malamai da suka ce istauqada naran ay talaba talaba al-iqada ya nema ne kaga nan gairihi kenan ya nema daga wajen sa a kunna wutar to amma dai wancan na farko shine yafi shine ya kunna wutar da kansa sannan zamu ga sai aka ce naran aka nakara ta ba ce annara ba ba kawo ta da mi da ma'arifa ba to wannan malamai suka ce an nakara ta ne litta azimi kamar an ce kamasalil ladzi istauqada naran azimatan shine abin da ake nufi wato wutar sai da ta girmama sosai tayi karfi har sun dai bai tsammanin mi a dauke kamar a kawo wutar nefa ne kila tayi awa bakwai to zaka ga mutum har ya dai bai tsammanin ma a dauke wuta yana nan yana shagalin sa kwatsam sai ga an dauke saboda wutar tayi karfi to haka su ma wutar sun yi dubaru wajen hura ta kwarai 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 da gaske ta girmama kwatsam tufi'at sai aka ainihin kashe wuta za a jarrabe su to wannan shine sannan zamu ga cewa Allah da yace falamma adaat ma haulahu zahaba Allahu bi nurihim anan zamu ga bai ce zahaba Allahu bi dawihim ba kaga shi zai da misali shi zai fi dacewa da me a zahiri da siyaki tunda an ce falamma adaat adaat min ad-daw to kaga ba a ce zahaba Allahu bi dawihim ba sai aka ce me bi nurihim to dalili saboda akwai bambanci tsakanin ad-daw'u da an-nur shi ad-daw'u aqawa yafi karfi sama ga ainihin an-nur an-nur bai kai karfin ad-daw'u ba shi yasa Allah yace huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran da hasken wata da na rana wanne da yafi karfi na rana bal ma ana cewa watan ma daga hasken rana ne to kaga da aka zo ga rana sai Allah ya ce diya'an saboda nata yana da karfi da aka zo wajen wata kuma sai aka ce mi nuran to dalilin da yasa Allah ya ce zahaba Allahu bi nurihim bai ce bi dawihim ba inda ya ce bi dawihim to sai ya zamo kamala hasken ce aka shafe mai wakili akwai dan wani birbishin haske koda kadan ne ne to dan a nuna gaba ɗayan hasken Allah ya tafiyar da shi to shi yasa aka aje lafazin dau sai aka yi amfani da lafazin nur don a nuna cewa komai ba a raga musu ba komai saboda haka asalin duhun shine ya dawo har ma da duriya to saboda lokaci wannan aya tana da girma nan zamu kwana insha Allah gobe sai mu dora akan ta akwai sauran mas'aloli da suke da alaka da ita abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi kuma insha Allah ta'ala gobe alhamis yau alhamis gobe juma'a rana asabar zamu rufe wannan tafsiri
Allahu akbar
insha Allah rana asabar saboda akwai wasu abubuwa da suka taso to muna son mutun kare su to muna son komo rufe tafsiri saboda a tunkari wa'annan abubuwa sai kuma wata shekara in Allah ya kaddara ya rubuta muna da rai muna lafiya muna gari to wala Allah mai yiwa kila a ci gaba Allah ta'ala ya samu dace kuma ranan karfe 5 zamu fara saboda haka ana gayyatar kowa ya zo da wuri saboda a fara karatun da wuri saboda a bada lokaci don waɗanda za su yi jawabai su yi jawabai to ƙarfe 5 daidai za mu fara insha Allah ta'ala bismillah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Allah ya saka alkhairi Allah ya sanya su mizan haika
to amen
wannan ba Allah ke tambaya saka maka Allah ni ne ne hukunci limamin da ke bada tahajjud kuma suna kunna lasbika suna damuwan makauta wa'anda a can suna bacci shi ne halin wannan lasbika da suke yi
to abinda malamai suka bada fatawa a ba daidai bane saka lasbika ana ainihin tahajjudi kuma sauti yana tashi matukar dai yana takura ma wasu tunda asal ita tahajjud kun ga ba wajibi bace nafila ce ta sunna wadda aka sunnanta an so a yi to mafi kyau ya kamata a ce sautin ya tsaya iya masallacin irin su biku waɗanda za su ɗau sauti na waje to kamata ya yi a ainihin kashe su a dakatar da su da yawa daga cikin malaman sunna sun ce wannan ba daidai ba ne karka je wajen neman lada aikin da yake ba wajibi ba to kuma ka cutar da wani haramun ne a musulunci to saboda haka mafi kyau a ainihin wato bar sauti iya ƙwaryan masallacin ba sai ya dinga tashi yana zuwa makwabta da unguwa da sauransu yana ainihin takura tunda shi wani bai da ra'ayin ya zo ya yi tahajjudi din to kuma kaga tunda Allah bai wajabta ba to kaga ba za ka ce dole a yi sai ya zo ba sabanin kaga baka taba jin wanda ya complain akan kiran sallar asuba da ake yi na farko ba wannan kira yana takura masa saboda haka shi sai an daina ba wanda ke da wannan damar saboda kiran dole ne a yi shi kuma dole ne ka zo ka yi sallar asuba saboda haka a bar sautin iya masallaci iya waɗanda suka zo masallaci in suna jin sauti sai a bar shi iya nan in kuma sifikun dole ba yadda za a yi sai sun kai sauti nesa to irin nan za a iya kashe sifika ba laifi za a iya jiyarwa a nan saboda lalura in sautin liman ba zai kai ma waɗanda a baya ba in kuma akwai sifikun da za su iya wadatarwa iya masallacin to sai a yi amfani da su
Allah
ya saka shi.